wannan lokaci za ku ji cewa al'ummar unguwar Dan Agunde a nan Kano sun bayyana abin da suka ce bayan zanga-zangar da suka gudanar a ƙarshen makon da ya gabata na neman ɗaukin mahukunta biyo bayan toshewar magudanan ruwa. A ƙarshe dai sai gashi dai wasu manya daga cikin 'yan unguwar sun kwana a hannun 'yan sanda. Hausawa kan ce ƙarfin hali wai ɓarawo da sallama. Wata amarya da taimakon angon da ta aura ta targa da ɗan uwar gidan da ta aure wa miji. Shin kishi kenan ko kuma ganganci? Shi kuwa wani lauya ya yi ƙarar mawaƙin nan Ado Isa Gwanja a gaban hukumar Hizba ta jihar Kano. Biyo bayan abin da ya ce akwai buƙatar wancan mawaƙi da a yi masa ladabi.
Kanin gaskiya zuwa ranar Litinin in dai babu wani mataki da aka ɗauka akan wannan abu zan gurfanar da ita hukumar Hizba a kotu.
Mako guda kenan dai mai sauraro kotunan shari'ar musulunci a nan Kano ba su karɓi sabbin ƙorafe-ƙorafe ba, wanda kuma hakan ya biyo bayan wani lamari da aka ce rikici ne tsakanin wasu manya daga can Shalkwata. A dakace mu. Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne yake muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar ƙira wanda 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Bar shirin na yau ya faro da batun nan da mai sauraro a ƙarshen makon da ya gabata muka kawo maka labarin yadda al'ummar unguwar Dan Agundi suka yi wata zanga-zangar lumana da suka ce hakan kuma tilas ya zame musu domin kuwa barazanar ɓarkewar amai da gudawa da ke barazana ga unguwar a halin yanzu fa kaɗan ake jira. Hakan dai ya biyo bayan cikon wani guri da suka ce wani mutum na yi a unguwar a inda ake kawo bola zukumi-zukumi da sunan za a cike wancan waje. To sai dai a lokacin da suka yi wancan koke mai sauraro kaji yadda martanin shi ma mai wancan waje da ya ce abin ma dai fa akasi aka samu domin kuwa mutuwar motar da suke wannan aiki shine ta kawo wannan targadi, har ma dai ya roki al'ummar unguwar da su yi masa afuwa a inda ya ce bai ma ga dalilin da zai yi wani abu domin cutar da al'ummar unguwar ba, kasancewar shi ma fa dan unguwar ne. To sai dai wayewar garin Laraban nan muka ji labarin cewa mutum biyu daga cikin waɗanda suka yi waccan zanga-zanga a ranar Asabar, zanga-zangar da mai sauraro na fa gaya maka, maza ne da mata, yara da manya, tsofaffi maza da mata, har ma dai da waɗanda ba isasshen lafiya suke da ita ba, ga kuma matan aure suka yi waccan zanga-zanga, wadda kuma waccan zanga-zanga mai sauraro ta haɗa da duk wani mutum dattijo da ke faɗa a ji a waccan unguwa, domin ko dai dama al'amari ne da ya damu kowa kuma yake barazanar rushewar gidajen mutane, musamman ma dai a wannan lokaci da ake tsaka da damuna. To amma mai sauraro abin mamakin dai a nan shine har ba aka tashi daga wannan zanga-zanga babu rahoton yadda wani ya ji rauni ko aka ƙwarzabi wani ko kuma aka afka wani mutum daban. To amma dai sai gashi 'yan sandan na Antadaba sun tarwatsa al'ummar unguwar, dattawa har ma dai da matan aure da suka fito domin dai nuna damuwarsu da barkonan tsohuwa ba kuma tare da wani dalili ba da har zuwa yanzu aka jiyo daga 'yan sandan na Antadaba. Wanda a ciki ma dai har da wakilan Premier Radio su ma sun samu nasu ladan gaban kaman da tozarci daga jami'an na Antadaba, har sai da ta kai ga sun kwace musu wayoyinsu na aiki, duk da dai daga ƙarshe sun basu bayan an kai ruwa rana gami da neman ba a sun laifin da wakilan namu watakila suka aikata na zuwa wajen domin ɗaukar rahoto. A halin yanzu dai babu wanda ya san dalilin su na aikata hakan, ballantana ma laifin da wakilan namu suka yi da suka cancanci irin wannan musgunawa daga jami'an na Antadaba kai ka ce wani kasar gumin laifi suka aikata. To babu komai domin ku dai mai sauraro kamar yadda fa ka sani ne duk dukan da za a yi wa jaki ta banje ne. An dai rawaito cewa mutum biyu da aka ga fuskokin su a wajen da suka hadar da shugaban kungiyar ci gaban unguwar ta Dan Agundi wato Inda Kurma Sharif Dukko da kuma wani magidanci Bala Ali su ne dai aka kama tun a daren jiya. To sai dai daga baya shi Sharif Dukko a gidansa ya kwana sakamakon daga bisani a jiyan dai aka ce masa ya tafi gida, a inda shi kuma Bala Ali a can hannun rundunar 'yan sanda a Banfai ya kwana. A cikin wani al'amari da 'yan uwansu da suka leƙo filin ƙwaryar ƙira ke cewa ba su ma san takamaimai abin da ya faru ba, kuma ko da a lokacin da suka bi 'yan uwan nasu babu wanda ya shaida musu laifin da suka aikata, ballantana ma a ce har a riƙe musu ɗan uwa har gari ya waye. Mai sauraro na fi gaya maka cewa a waccan rana da aka yi waccan zanga-zanga har aka yi aka tashi, ko da ƙwarza ne ba ƙwarzano wani ba da sunan waɗanda suka yi waccan zanga-zanga, har ma dai watakila al'ummar unguwar ke cewa hakan ba zai rasa nasaba da faɗin faɗar da ɗaya daga cikin nasu ya yi da wani ɗan sanda a waccan rana da suka zo waccan unguwa ba da ke sashin na Antadaba. Na cewar su fa ba tashin hankali suke nema ba, zanga-zanga ce suke yi. Babban abin da a waccan rana al'ummar unguwar suka ce sun jiyo waccan ɗan sanda na cewar ai su ba su san wannan ba zaman lafiyar su da su su tarkata su bar wajen wata kila dai a zargin su hakan ba zai rasa nasaba da wannan ba amma dai mai sauraro domin jin wadanne irin laifuka wadannan magidanta suka aikata da har ta kai ga an kame su ba tare da an shaida musu laifin da suka aikata ba mai sauraro Kabimu Bashi zamu tuntubi rundunar yan sandan ta jihar Kano duk da yake dai mai sauraro batun su wadannan yan jarida duk dukan da za a yi wa jaki ta banje ne mu je zuwa Da wannan kuma bar mu leka hukumar manyan kotunan shari'ar musulunci ta jihar Kano a wani lamari mai sauraro da rahotanni ke cewa a yau din nan fa mako guda kenan tsir ba tare da kotunan na shari'ar musulunci sun karbi sababbin korafe-korafe waɗanda ake yau da rakshin daga obishin babban magatakardar kotunan na jihar Kano wata majiya dai da ta nemi mu sake sunanta ta bayyana cewa wani al'amari ne da ya faru na rashin fahimta da kuma dai rikici irin na manya tsakanin obishin babban magatakardar kotunan da kuma obishin wani darakta wanda wakilci kan wakilci wataƙila hakan ne dai ta fusata obishin babban magatakardan da har ta kai ga kowane bangare a waccan rana mai sauraro wannan majiya da ta shaida abin da ya faru ido da ido tace kowane bangare dai ya ama yadda kalaman dake bakin sa wadanda kuma batun direction wato dai sa hannu da kuma su tamfi a kuma ba da izinin cewa takaddar tuhumar yan sanda wato FIR ga kotun da za a kaita kowanne ya jingina alƙalamin sa amma dai abin kallon da sauraron shine wannan jinkiri da aka samu na tsawon mako guda mutun nawa ne da kamata a ce an kai su kotu aka gaza kai su domin komai sauraro koda fa an kai bisa dogaro da wannan doka ta kundin nan na laifuka na jihar Kano na shekarar 2019 alƙali ba zai karbi sharab ba mutun nawa ne aka kara musu zaman babu gaira babu dalili saboda kawai rikici na wasu manya to sai dai mun tuntubi mai magana da yawun kotunan na jihar Kano Muzammil Adofage akan wannan al'amari to sai dai a ce warsa al'amarin fa wai ba haka yake ba kawai dai wasu matsaloli ne suka faru kuma a ce warsa a halin yanzu suna gab da warware su
to wannan abubuwa da ake ta magana akan su na wato case na FR tsaya wadda na wannan kwanaki zuwa kwanaki sati ɗaya misali kamar da ake magana wanda suke da alhakin yin wannan direction ko in ce wanda yake da alhakin yin wannan direction a yanzu haka bayanan kowa ya sani waɗanda ma suke harkar shara musamman lauyoyi sun san ana wato conference na lauyoyi da ake yi na tarayyar Najeriya gaba ɗaya wanda ake yin shi a jihar Lagos kuma shi kanshi director na Sharia Court to bayanan shi ma iya gurin wannan taro da ake yi na Lagos wannan kusan shine abin da ya hana wato ko ya kawo tsaiko akan waɗannan abubuwa da ake ta maganganu akai bayan Allah ya yarda muna sa rai za su dawo zuwa gobe bizin Allah ta'ala kuma zai warware kuma za a ci gaba da inda aka tsaya insha Allah
Muzammil Adofage kenan mai magana da yawun manyan kotunan shari'ar musulunci na jihar Kano to anan kuma wasu bayin Allah ne suka leko filin a inda suke roƙon al'ummar annabi da aka kawo musu dauki a dangane da larurorin da ke damun su
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna neman taimako akan konewa a hannun kanwata da ya irin konewa ne haka sai ya nannade hannun. To kuma gaskiya sai an yi aiki a hannun nata za a ce to rayuwar ta a sama shi ainihin hannun nata. Ya kone sosai kuma ya irin da ya kone sai irin nannadewa da ɗan yatsin da kan gabarta da nan ya hadi. To shine muka je kuma asibiti a wannan season din aka dora mu akan wasu magunguna dai bamu samu mafita ba. Suka ce lalle lalle sai an yi aiki aikin a lokacin ya kai kimanin naira 100,000 a wannan lokacin kuma ba mu da halinta yanzu kuma muna so zamu kuma abin ya tattara kuma kimanin ya kai yanzu kuma 180,000 amma muna da wasu muna neman 30,000 yanzu zuwa 40,000 insha Allah in muka samu haka za a ceto rayuwarta kamar takaddin ma dai ga su shi da ta mai tama din da ya rubuta mana anan asibitin Kuroda ya rubuta mana ya ce wannan shine kudin abin da zamu biya tun a lokacin to amma yanzu kuma mun koma ya ce abin yayi tsauri yayi saboda yanayin lokaci da aka ja shine da fatan al'umma dan Allah a taimaka mana saboda albarkacin manzo Allah
to da fatan dai al'ummar ma'aiki za a taimaka kamar da yadda aka san ku da taimakawa mai sauraro kada dai a shafa a da ka ce mu
wannan yaro zai ilimi kuma inganta ce ko fain san sha'awa fara makaranta ce da ta dace ko fain bi ummu da tarbiyar yara a takeice
Alhaji Nura manyan gari ina zuwa na ganka da yara haka
kai dai bari Alhaji Sani yaran nan ne wai su lalle makarantar wofan kawai suke so
kurin kus magana ta kare kai su kawai
to dakata Alhaji Sani batun kudin makarantar fa ka san fa makarantar wofan babban makaranta ce
tar da hankalinka Alhaji Nura ai makarantar wofan ba ta da tsada kuma ma albishirinka Alhaji Nura a yanzu haka makarantar ai ragi na musamman daidai da aljihun iyayen yara kuma ga ingantaccen ilimin addini da na zamani domin makarantar ta yi tanadi na musamman kama daga kan kwararrun malamai da suka hada da kwamfutoci, science lab, koyar da sana'o'in hannu. Kai dai maza garzaya domin samawa yaranka guraben da suka hada da Islamiya, Pre-Nursery, Nursery Primary da kuma Junior Secondary School. Makarantar ta Wofan ta fara registration tun daga yanzu har izuwa karewar guraben da ta ware domin daukan sababbin dalibai. Makarantar ta Wofan nana akan titin Gwarzo daura da sabuwar jami'ar Bayar dake nan Kano. Makarantar Wofan, ilimi hasken rayuwa.
Madalla barkanmu da dawowa. To anan kuma wani lauya ne a nan Kano, barista Badamasi Suleiman Gandu, yayi barazanar gurfanar da hukumar Hizba a nan Kano gaban kuliyar ta Sabo idan har bata dauki mataki akan mawakin nan Ado Isa Gwanja ba nan da kwanaki uku masu zuwa. Lauyan wanda ya mika takardar korafi ga gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Gandu da Kadimul Islama ta hannun ofishin sakataren gwamnatin Kano ya bayyana cewa ya kwana da bakin cikin irin salo na fitsara da rashin ta ido da yayi zargin cewa wancan mawaki na yi cikin takardar korafin dai. Barista Badamasi Suleiman Gandu da ya aike ya nemi da gwamnatin Kano ta dauki matakin gaggawa akan wata waka da wancan mawaki Gwanja yayi mai sunan Waitaches ko kuma Asusa. Baya ga ofishin gwamnan, lauyan ya kuma mika makamanciyar wannan takarda ga hukumar Hizba ta jihar Kano da kuma hukumar tace fina-finai da dab'i ta jihar Kano ita ma akan daukar matakin ladabtarwa ga wannan mawaki Ado Isa Gwanja.
Za ka ga manyan mata sun zo suna ta bankare-bankare, suna nuna jikinsu, suna sosa bayansu, wai bayan su yana ciwo. So wannan abu mutukar gaske bai daidai da al'adarmu ba da addininmu ba, kuma muka ga ya kamata mai kokari yaka kokarinmu mu fadakar da hukuma, tunda ita hukuma ba ta kasance daman idanta a bude ko yana ko ina ba. Mu za mu gani sai mu zo mu ga mata, sai na rubuta wa commandant Hizba takarda wadda nake mishi a yau ranar 24 ga watan 8 2022, kuma ya karba. Nake jan nake yi wa hukumar Hizba bayani kan cewa su gaggauta daukan mataki game da wannan fitar wannan wakar a cikin kwana uku. In ba haka ba za mu dauki matakin shari'a domin hakikanin gaskiya zuwa ranar Litinin in dai babu wani mataki da aka dauka akan wannan abu, zan gurfanar da ita hukumar Hizba a kotu. Sannan a cikin takaddata na ci gaba da cewa Hizba hade da gwamnati tana da cikakken dama da za ta dauki shi wannan yaron a aiki a nan bangaren Hizba, a juyar da basirar da yake da ta kasancewar mutum ne fasihi kuma musulmi, yana da kishin musulunci kuma muna da labari yana ba da gudunmuwa daidai iyaka kokarin shi akan addinin musulunci, ya zo ya ci gaba da bayarwa amma a bangaren Hizba. Hukumar Hizba ta bashi horo na musamman ya kasance ya ci gaba da yin da'awa a wannan wuri.
To sai dai duk yunkurin da muka yi domin jin ta bakin shi wannan mawaki Ado Isa Gwanja, al'amarin da ya ci tara lambar wayar sa ma bata tafiya, a inda sakon karta kwana ma da muka aike masa har ya zuwa yanzu babu amsa. To amma dai mai sauraro daga Bisani, idan ya magantu za ku ji mu da nasa martanin. Daga unguwar Gwammaja kuma nan ma dai wani lamari ne da matasan unguwar ke cewa ai ta kusa fashewa ya faru, domin ko dai har ma dai an fara cinikayya iri-iri da irin kwalatan nan, mai sayan mota na yi, mai babura na yi, a wani yanayi dai da ake gwangwajewa. Wakilin mu Muhammad Usman ya rawaito mana cewa matasan unguwar dai sun shiga budiri ne biyo bayan abin da suka ce irin kwalatan nan na yanar gizo ta kusa fashewa. Wato dai mai sauraro, irin salon maganan nan da mata kan ce dare daya Allah kan yi bature.
Da yammacin wannan rana dai ta Laraba, da yawa daga cikin matasan wannan jaha suka yi dandazo a wajen sai da ababen hawa suna taya motoci. A cewar su, gobe ne za a fara hada-hadar kuɗi da abin da suke kira fai. Tuni dai filin ƙwarai kira ya zanta da wani matashi mai suna Sa'idu, wanda ya shaida mana shi ma ya je ya tambayi motar da zai fara hawa da kuɗin fai da zarar gobe ta yi.
Yawa mu ba yanzu ba abin da muke jira, kamar yanzu ni tun yanzu na riga na fara lissafa lokaci jira nake kawai in ga 12 na dare ta yi. Dan a wannan lokacin akwai wani abokina da nake cewa turo min da naira 200,000. Haka zuwa gobe zan ba sa miliyan 1,200,000 yanzu da an turo ta celebration za a fara yi tun yau. Daren yana riga yana yi tana fashewa. Kware da gaske gashi na yanzu ma gashi ko zama ban yi ba, yanzu na dada gurin taya motas.
Wani matashi dan kasuwa tuni ya fara karbar fai a matsayin kuɗi, ma'ana zaka iya zuwa wajen sa kai siyayya ka tura masa fai ba sai ka bashi kokobo ba.
Maganar da gaske ne, domin an zo an yi an tura na ba da kaya, an yi siyayya an tura fai guda 50 an sai kaya. Akwai su da dama wanda zaka ga wani ya ba da mashin ya karbi fai, wani kuma ya ba da waya ya karbi fai, wani ya ba da kayan abinci ya karbi fai.
Shi ko wani matashi mai suna Salmanu tuni yaje yayi sayayya ya tura fai aka bashi kaya ga dai abin da matashin ya shaida wa filin kware kira
gaskiya wannan magana ba jita jita bane ba saboda na siya yanzu haka ma ina amfani da kayan na tura fai guda 100 guda 50 an bani kaya na 50,000 shi wanda na tura fai din cha yayi ko na fai yana siyan sa naga to tunda ina da shi bara inje ungwada tunda naji ana fada ana karba sai naje na tura aka bani kaya yanzu na karbi kaya ina amfani da su wasu na rabar wasu ma nayi bukata ta da su
a gaida Usman kuma da fatan dai Allah ya sa ba da kai za ta fashe ba daga can kuwa kotun shari'ar musulunci dake a tashar Babiye dake jahar Bauchi karkashin mai shari'a Malam Mukhtar Adamu Bello Dambam kotun ce ta aike da wani ango da amaryar sa gidan ajiya da gyaran hali a bisa zargin su da hada kai wajen raunata dan uwar gidan da wannan mata ta aurewa miji wakilin mu Ibrahim Aminu Rimin ke badan garin kokof yana da ci gaban labarin
Tunda fari dai dan sanda mai gabatar da kara a gaban kotun wato Spetol Luku Godiya ya ce tun a ranar 19 ga watan nan da muke ciki ne wasu ƴan vigilanti dake cikin jihar ta Bauchi a inda sai karan magidancin mai suna Yusuf Sani da zan kadaide amaryarsa mai suna Na'ima Ahmad bisa zargin su da hada baki tare da musgunawa game da gallazawa wani yaro wanda kuma rahotanni ke nuni da cewar yaran dan gidan Yusuf Sani ne baya ga yi masa horan yunwa Luku Godiya ya sake shaida kotun cewar ana dukan yaron babu kira babu dalili daga bisani kuma daure shi mai sauraro kai kace wata akuya ce wanda ko bayan karanta musu kunshin tumatuman da ake musu ne daga bisani mai shara barista Mukhtar Adamu Bello Dambam ya juya ga wanda ake zargin ko shin kun amince da tumatuman da ake muku nan take dukkanin su suka ce eh mai girma mai shari'a tabbas mun hada kai kuma muna dukan wannan yaron babu kira babu dalili hasali ma a cewar Yusuf Sani dan ciki na ne wato dai shi ya haife shi sai dai ko bayan jin kowane bangare ne mai shara barista Mukhtar Adamu Bello Dambam ya ce laifin da suka aikata ya saba sashi na 225 213 217 na penal code wanda kuma nan take mai shara ya aike da ango game da amaryar tashi gidan gyaran hali da tarbiyya domin dai su je su ci angoncin nasu a can gidan dan kande har zuwa ranar 19 ga watan nan da muke ciki domin dai dorawa daga inda ka tsaya wanda ko bayan fitowa da kotu ke da wuya shirin ƙuryar kira ya ji ta kin shi wannan angon da kotun ta aike da shi gidan dan kande wato dai Yusuf Sani ga abin da yake cewa
an kawo ne bisa laifin dukan yaro kuskure ne kawai akwai nadama sosai da nayi dindana sana haka kuma na roƙon Allah ya yafe mun kuma na roƙon al'umma da su yafe mun da wannan abin da ne idan an sashi biyan karatu baya iya baya biyawa ta kan buge shi ko ba gaba to ni kuma ranan da dawo yayi kashi a jikin su tace mun yayi kashi in ci yayi kashi kuma tace mun in ce mata in ce mu da to bai da lafiya ne tace mun lafiya kalo in ce an bashi wani abu ne wanda ya ce ne bata ta an ce to tona masa bulala garin ya goce kenan buge shi anan ne shi boye ba ma san wani buge shi ma lokacin a wannan wajen ba
ita ma dai amarya shaguda wato dai Ni'ima Sani da za ta yi zaman gidan dan kandan ta bayyana cewar ko shakka babu tana cike da nadama da aikata wannan laifin nan cin zarafin dan kishiyar tata
akan kuskuren yaro yayi wannan ne aka buge shi to ba lokaci ɗaya ba ne baban ya buge shi yadda ni yake tare da ni a gida mana yau da gobe haka amma dai wannan dukan da yake jikin shi baban ne ya buge shi ina ma ba ni nake dukan shi nake masa wannan dukan bai
to Allah kyauta kuma ƴan magana na cewa kowa ya ɗebo da zafi aka ce bakin sa
Daidai lokacin da daga can birnin Yaounde na kasar Kamaru dubin wata mata ce ta cika da ƴan sanda suka kama ta dauke da wata akwatu na sassan mutum a ciki ikon Allah wakiliyar mu Habiba Dalhati Yusuf tana da ci gaban labarin
ƴan sanda sun kama wata mata a hotel dauke da sassan jikin mutum a cikin akwati matar da aka bayyana sunanta da Desire Vying an kama ta ne a wani hotel din Yaounde hotel din mai suna Mazinga dake unguwar Biyam Asiya karamar hukumar Yaounde ta shida lokacin da take faman jan babban akwati da talo da sassan jikin matar da ake zargin ta kashi dubin Desire ya cika ne bayan ta nuna alamun rashin gaskiya abin da ya sa ma'aikatan hotel din bincikar me take dauke da shi nan take kuma ga sassan jikin mutum ne wannan batu ya daga hankula tare da tuhumar matar domin amsa tambayoyin jami'an tsaro a cikin bayanin ta lokacin da jami'an tsaro ke tuhumar ta Desire ta fada musu cewa jim kadan bayan shigowar su dakin hotel din ne sai ta daga na hannunta ta bugawa ƴar uwar mijinta da kuma soka mata kwalbar ta shaida wa jami'an ƴan sanda cewa ta aikata haka ne saboda tsananin bashi da ke wuyanta sannan ta shiga wata kungiya a garin su inda ta ci bashi har na miliyan a garin mijinta. Sai dai shekaru hudu babu halin biyan bashin. Shine mijinta ya buƙaci su koma birnin Yawunda tare da yaranta su zauna a wajen dan uwansa. Desire ta ce bayan komawar su birnin, wata rana sai ta hadu da wani mutum a shafin Facebook inda suka rintawa. Bayan sun shaku sosai da mutumin na Facebook inda ta shaida masa irin matsalolin da take fuskanta. Shi kuma sai ya mata alƙawarin ba ta miliyan 5 idan har za ta kawo masa gawar mutum. Ta je hakan ne sa ƴar uwar mijinta da sassara gawarta tare da shirya sassan jikinta a cikin akwati a hotel din da ta aikata kisan. Amma yanayin ta ya sa suka tilasta bude akwatin wanda anan ne suka ci karo da sassan jikin mutum.
A gaida Bibalo wanda kuma da hakan ne muke karkare shirin na wannan lokaci a madadin daukacin wakilanmu da kuka ji muryoyin su kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma dai Ibrahim Aminu Rimin Kebe, Khadija Ahmed Ismail, sai kuma Afia Haruna, Kabir Garba Haruna Sheka shine shugaban shirin, Abubakar Haruna Galadanci da na shirye shirin kuma na gabatar, nake mana fatan saduwar alkhairi.